wannan kudi da wannan mutumin ake cewa yayi donating ya bada gudumawa ne dala miliyan 14 ba haka bane dala 1900 ne ya bayar kuma bisa dalilan haka da shi da yaran shi guda tara sun yi donating akan makarantan daya zan iya gaya maka cewa akwai postgraduate akwai wanda suka samu postgraduate a wajen akwai wanda suka samu degree na farko akwai wanda suka samu degree na biyu sannan kuma doctorate doctorate din shine wanda aka bawa shi wannan attajiri shi Dr. Muhammad Indini ai an dade ana tare wato shi tsakanin shi da Lin din nan sun fi shekara 15 ana mutunci ana sadarwa ana zumunci tare da su to kaga ai don ya dauki dala 1900 ya bada gudumawa wanda dala 1900 in aka duba a nerance a Najeriya bai fi miliyan 250 ba to kaga yadda mutane suka dauki abun suka ce biliyan 4 ne da 280 ne kuma ba haka bane
to amma abinda mutane suke fada a yanar gizo shine cewa me zai sa da ya dauki kudi kace ba miliyan 14 ba miliyan 1900 ne me zai sa da ya dauki wannan kudi mai dan karen yawa a nerance ya bada wata jami'a da take America maimakon a ce ya bayar a wata jami'a a nan alal misali a nan Maiduguri ko kuma wata cibiya ko makamancin haka
to alhamdulillah Malam Ibrahim Alfa ba shine abun dubawa ba abun dubawa anan shine wannan attajiri alhamdulillah ya bada gudumawa daban-daban a wurare ya bada naira miliyan 200 wa mutanen da ambaliyar ruwa ta riga da su anan a jihar Kogi ya bada dala miliyan 5 wanda kowa ya sani lokacin da Jonathan ya fito yake dukkan attajirai na Najeriya kowa ya kawo gudumawan shi wanda shi da kanshi ya ce zai bi gida-gida ya bi kowane attajiri da yake Najeriya ya bada gudumawa shi wannan mutumin shi wannan ya bada dala miliyan 5 kowa ya sani gashi nan a rubuce a cikin 2014 kuma ya bada ya kawo kayan taimako anan a jihar Maiduguri wanda kudinsu ya kai biliyoyin nerori a nan a jihar Maiduguri. A 2015 shi Muhammad Indini ya bada naira miliyan 100 wa mutanen gudun hijira da suke nan a jihar Adamawa wanda shi gwamna Bindo da kanshi ya fito kan iya ya ce ya kamata a attajirai su bi sahun Alhaji Indini saboda wannan gagaruman abin alheri da ya zo yi wa mutane.
Kada a sha bada cewa ana tare da sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC ne yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ƙarshen amsoshin tambayoyi kan tsarin shugabancin jamhuriyar Nijar. Da kuma tarihin jam'ar Harvard da ke nan Amurka. Bari mu fara da ƙarshen amsar tambaya kan tarihin jam'ar Harvard. Idan mai tambayar Usman T. Usman Kanan Dabo da sauran waɗanda suka yi irin wannan tambayar a baya na saurare. Ga Dr. Aminu Gamawa da ƙarshen amsar ku.
Mu da muka samu babban matsalar da na samu lokacin da na samu zuwa nan shine ta yaya zan yi na biya. Saboda kuɗin ko na sai da abin da na mallaka bai wuce biya min kuɗin jirgi ba
okay.
Amma Allah cikin ikonsa suna da tsari a nan idan ka cancanta kuma za ka iya yi ɗin za a iya baka tallafi kuma da na zo nan ina koyarwa ina yin nazari ina yin bincike ya taimaka min wajen samun kuɗaɗen da zan biya ne karatuna ba tare da na samu tallafin ko kwabo daga gida ba.
Yawa to Dr. Gama watakila kuma masu saurare za su so su san ko shin wannan jami'ar tana da kamar tsarin karatu daga nesa kamar yadda sauran jami'o'i ke da shi kamar a ce ga reshe kaza na jami'ar kuma a rinka yi ta kwamfuta ko wani abu haka.
To sun kiyaye da yake kasan tana da suna ba sa so a bata musu suna sun kiyaye irin buɗe rassa da yawa saboda matsalar da jami'o'i suke samu daga sun fara buɗe rassa sai a ce ai rassa kaza ba su da kayayyakin aiki ko ba su da ƙwararrun malamai haka zalika akwai course da wasu suke yi abin da ake kira online course ko kuma distance learning maganan gaskiya shine shirin da suke da shi kawai shine akwai wato kwasa-kwasai na araha da ake bawa mutane ba tare da an karbi kudin su ba, ma'ana za a je aji sai a dauki dukkan bayanai da lectureci da aka yi sai a tattara su sai a sa su a internet, wato a sa su a yanar gizo. Mai so zai iya zuwa ya gani kamar ka zo Harvard amma kai ba daga garinka za ka iya sawa ka ji ka gani. Amma kwanan nan akwai wasu kwasa-kwasai na arha da aka fito da su wanda mutum zai iya zuwa ya yi rijista ta internet, amma ko ka gama wannan ba wai digiri za a baka ba, amma za ka samu ilimin. Idan har masu sauraro suna son karin samun bayani akan wannan, za su iya tuntuɓa ta ko ta Facebook ko ta Twitter, ni kuma zan yi kokari na gana ba su bayanin yadda mutum zai iya amfana da irin ilimi da ake da shi a nan da kuma wato kayayyakin karantarwa da ake da shi.
To wataƙila kuma za su san shin idan kai wannan na yanar gizo ɗin ka samu sakamako mai kyau, akwai yadda kuma ita jami'ar za ta taimaka maka ta ɗauke ka koko dai?
Babban makasudin yin wannan shirin shine a koya wa mutane su samu ilimin. Misali yanzu kamar yadda za ka iya buɗe shafin yanar gizo, a ce akwai aji na musamman akan wannan, ko kuma yadda za ka yi kasuwanci, ka fara kasuwanci daga babu kuɗi har ka fara har ka samu kai nasara. Ni ina ganin babban abin shine ba ma zuwa jami'ar ba kawai, samun wannan ilimin cikin kyauta shine babban makasudin. Amma har ana iya baka shaidan cewa kai wannan karatu, ana wata nani shine idan har kai wannan shaidan ba mamaki idan ka sake neman shiga wani shiri na musamman zai iya taimaka maka su gane cewa to wannan haziki ne tunda har ya samu ya kammala wannan shiri da muka yi, wataƙila in aka bashi dama ya zo nan gurin zai iya yin kokari. Dangane da tambayar ka ko akwai 'yan Najeriya da yawa a nan ko babu, akwai 'yan Najeriya. Yadda ka je ka Amurka musamman a jami'oyin ilimi za ka ga 'yan Najeriya, sai dai kash abin da zai dan baka takeici shine da yawa daga cikinsu ba 'yan Arewa ba ne, ba bai wuce mutum ɗaya ko biyu ne daga Arewa ba a nan Harvard, amma za ka iya samun 'yan Najeriya da ke daga wasu ɓangarori akwai su a nan. Kuma hakan nan ina ga yana da dangantaka da cewa ko da a ƙasar ma yawancin waɗanda suka zo daga Najeriya suka zauna a nan ba 'yan Arewa ba ne, so ba mu da yawa a nan. Amma kuma mutanenmu musamman Hausawa, mutanen arewacin Najeriya, mutanen Nijar da sauransu, ya kamata su fahimta cewa in aka zo harkar neman ilimi akwai dama da ake da shi a nan gurin da ya kamata kar a bar su a baya, saboda shi neman ilimi a ko'ina yake za ka same shi. Maganganu da mutane suke faɗa cewa in ka zo ba za ka iya ba ko akwai wahala ko da sauransu, duk wannan sai dai mutum bai sa a kansa ba. Muna fatan cewa da yawa daga cikin mutanenmu za su tashi su san me ake ciki, amma akwai abin da ya shige maka duhu ne za ku iya tuntuɓa na, insha Allah zan yi kokari na in ba ku amsa.
Sai kuma ƙarshen amsar tambaya kan tsarin mulkin jamhuriyar Nijar. Idan Comrade Bala Usman Karasuwa na saurare, ga masanin tarihin jamhuriyar Nijar Malam Mainakar ta yi bukar da ƙarshen amsarka kamar yadda wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya samo mana.
Mai tambaya na son ya san shin jamhuriyar Nijar tana da tsarin na majalisar tarayya?
A'a, majalisa ta Nijar ba majalisar tarayya ba ce ba. Ita majalisa ta tarayya ɗaki biyu gare ta. Akwai abin da ake ce ma Assembly National, majalisar dokoki, nan ne za ka ga an zaɓi deputoti, al'umma za ta zaɓi su. Kuma kowane yanki na Nijar an san ko kujera nawa ce. Misali kamar ƙasar Zandar ɗan majalisa 33 ne, maraɗi 32, Tawa 31, in ka ɗauki kamar nan Yamai guda 10 ne. To duka dai wato wannan misali ne. Kuma a cikin majalisa ta tarayya akan yi kuma ɗaki na biyu inda akwai 'yan majalisoci da ake ɗauka su kuma a sunan jiha. In ka ɗauki musamman kamar Amurka, kowace jiha tana da wato abin da ake ce ma senator mutum biyu. A Najeriya ma wato jihohin nan 36 na Najeriya kowace akwai ɗakin su da ake ce ma su ma lashamba da senator, ta ma Najeriya majalisar wato senator kuma su ma dai majalisar dokoki ne. To mu a nan Nijar ba tarayya ba ce ba. To saboda wannan ɗin kaɗai majalisar tamu ta Nijar ɗaki guda ne gare ta da ake ce ma Assembly National, kuma deputy 113 ne a Nijar. To yanzu an sauya doka ita majalisa ta gaba da za a yi yau da sati ɗaya sati biyu, ita an kai ta a 171. Kuma duka 'yan majalisa na ƙasa ne gabaki ɗaya da an zaɓe shi. Lallai za a zaɓe shi a sunan yanki kaza, a sunan gari kaza, amma da an zaɓe shi to ya tsaye da zama ɗan shi ɗan majalisa ƙasa ne gabaki ɗaya, ba na jihar shi bane ba, na ƙasa ne gabaki ɗaya. A nan Nijar kenan ya bambanta tun da ita unitar ne, ba ita federal bane ba, to ba mu da wannan ɗakin na biyu wanda ake zabowa a sunan kasashen kansu.
Kenan nan sai dai majalisar dokokin kasa.
Sai dai majalisar dokokin kasa da muke cewa Assembly National. Wato sakamakanta a Amurka shine abinda ake cewa la chambre des representants. A Faransa shine ake cewa Assembly National. Zauri ne kawai na wakilan kasa. To amma akwai kasashe da waɗanda ba tarayya bace ba. Tsari ne irin na Niger kuma suna da ɗakin nan na biyu. Musamman kasar Senegal, musamman kasar France ita da kanta. Tana da wannan ɗakin na biyu da ake cewa chambre des senateurs. To kuma a lokacin senator su ana zaɓo mutane ne a sunan collectivité. Collectivité a turance kamar a ce dai ba al'umma ta ƙasa gabaki ɗaya ba. Ita kamar wato kamar a ce dai collectivité territoriale. A cikin tsari na decentralization akwai abin da ake cewa collectivité territoriale wato tsari na al'umma localement wato kamar tsari
hukumomin kananan karkara
hukumomin tsari na kankanan karkara wanda aka ba su inci su yi dan tattalin arziki na gefe to wato su akan ba su izinin su ma su zabi mutane su kai a wannan daki na biyu da ake cewa senator amma aikin su yakan bambanta da na assembly national din dan in kuma aiki ne na doka ita assembly national din ita aka hishi ita aka higani kenan nan ma kaga ya bambanta da wato irin na kasashe kamar irin na tarayya
to bisa tsarin mulkin Niger shin za iya cewa kamar majalisar tarayya ko kuma majalisar dattawa ba ta da amfani ga tsarin mulkin Niger shi yasa ake amfani da majalisar dokokin kasa kawai
a'a yo ai ita majalisa wannan ta senator din ba dan ba ta da amfani bane ba wato ai in aka kawata akwai iko da ake bata akwai abubuwa da ake sa ta yi ai an yi zancen shi lokacin da aka yi jamhuriya ta shida a nan Niger a cikin wannan constitution an yi zancen daki na biyu da ake ce ma senator shi ma za a yi shi ne tsari irin na Senegal collectivité da irin na France to sai wannan zancen aka bida shi kawai yanzu babu zancen daki wannan na biyu a cikin wannan sabon constitution ta wato jamhuriya ta bakwai to amma ko an yi shi ai ba za a bashi umarni ne za a wakilta shi bisa kan wasu irin al'amarori wato kamar tattalin arziki na gefe kamar tattalin rayuwa to abubuwa ne daga sakaka na wanda suka yi kusa da rayuwa ta dan adam su ne yawanci a duniya ake ba wannan wato daki na biyu to dan an yi shi ba zai shiga ba cikin attribution na wato abin da muke cewa assembly national yanzu kowace kasa tana da tsarin ta tana da yanayin ta kuma ta sa gaba wani guri sai ta yi niyyar ko ta sa wannan dakin na biyu ko ta riba ta gani ana iya dangana ba tilis bane ba sai an yi shi
sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Aminu Gamawa da Malam Maina Kartaibukar da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu ni naku Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau
a gaida Ibrahim ga takardar labaran duniya
Wata wasiƙa dauke da sa hannun ƙwararru 150 a fannin kiwon lafiya ta yi kira da dage ko kuma a mai daga sawasannin Olympics da za a yi a Brazil zuwa wata ƙasa saboda barkewar annobar cutar Zika. Waɗanda suka saka hannun a wasiƙa sun hada da ƙwararru a fannin kiwon lafiyan da jami'o'i daga ƙasashe da dama inda suka nuna cewa an kai hankali nesa idan aka gudanar da gasar kuma hakan bai dace ba. Wasu sabbin alƙaluma da kungiyar nan ta duniya mai bin diddigin masu yin ƙaura ta fitar sun nuna cewa an samu ƙarin masu yin ƙaura sosai waɗanda suka ratsa yankin hamada daga yammacin Afirka su bi ta Algeria da Libya sannan su nosa yankin nahiyar Turai. An bayyana alƙaluma ne a wani rahoto da kungiyar ta fitar wanda ya nuna cewa fiye da bakin haure 60,000 sun ratsa ta hamadar yankin Agadez da ke jamhuriyar Nijar tsakanin watan Fabrairu da na Afrilun wannan shekara. Kusan masu zanga-zanga 1,000 ne suka yi dandazo tare da raira waka a wajen wani babban ɗakin taro da ke San Diego.
Masu sauraro da takardun labaran nan muka zo ga ƙarshen shirma wannan lokaci sai can da ƙarfe 9:30 na dare a agogon Najeriya idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen kafin mai ban kwana. Muna mika saƙon taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Adamu Karafa inda muke taya su muna auren ɗiyarsu Nafisatu Sana Adamu Karafa wadda aka ɗaura yau a birnin Jos a jihar Plateau yanzu a madadin sauran abokan aiki musamman ma Mahmud Lalo da Caleb Getachew Ibrahim Alfa Ahmed ne daga birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.